ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مو دسادوا وانا مسلا تشمي البركة وانا نغرينا أبوجا وانا كساتا متى نيجيريا ايو لهدي لهدي بو ايو لهدي 29 ga watan Rabi'ul Tsani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440, wanda kuma yake daidai da 6 ga watan 1 miladiya ta 2019. Mun haɗu a wannan masallaci domin tattauna abin da ya shafi addinin musulunci da rayuwar musulmi, wanda kuma wannan shi yafi komai muhimmanci a rayuwar dan adam. Ya rika damuwa da yanayin da yake ciki ko ƴan uwansa suke ciki, da kuma sanin manufa da Ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam saboda ita, da sanin kuma makoma wanda babu makawa, duk wani mahaluki sai ya koma ga wannan makoma. Saboda haka babu abin da yafi wannan muhimmanci a rayuwar dan adam. Allah subhanahu wataala ya halicci wato dan adam bisa kyakkyawar halitta, tsaftatacciyar halitta, ita ce abin da ake cewa fitra. Akan fitra Allah ya halicci kowace halitta da yayi, fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah. To asalin halitta, kyakkyawar halitta, miƙaƙƙiyar halitta da Allah ya halicci dan adam da ita, ko ya halicci mutane akan ta wanda babu canji a cikin wannan halitta. Saboda haka duk wata halitta da Ubangiji ya yi ta dan adam, Ubangiji ya yi ta ne akan miƙaƙƙiyar hanya da kuma kyakkyawar zuciya tsarkakakkiya. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, hadisin Iyad ibn Himar al-Mujashi'i, Allah ya ƙara masa yarda, daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Annabi yake cewa Allah subhanahu wataala yana faɗa, yana cewa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الله سبحانه وتعالى كتوناها لتشي باينا قبات ينسو ما سكرك تشيو برناني ما سنو فرقسكيا ما سكام ديدي سيدي لقبايا شيطانو سكزو سكا كوردسو سكا كوتدسو لقا كان الدين انسو سكا هلت تاموسو كو سكا هرم تاموسو أبننا هلت تاموسو. To wannan hadisi yana ƙara fassara waccan aya ta Ubangiji, fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam, ya halicci zukatan ƴan adam akan san gaskiya da neman gaskiya da nufin gaskiya. Wannan ita ce asalin halitta da Allah ya yi wa dan adam, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wal qalbu khuliqa yuhibbu al-haqq wa yuriduhu wa yatlubu. An halicci zuciya tana san gaskiya, tana kuma neman gaskiya, tana kuma nufin gaskiya. Wannan shine asalin halitta da Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa zukata. Don haka cikin fitrar da Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa zukata akwai gane gaskiya da kuma gane ƙarya. Saboda Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa kowane dan adam kyautar wata baiwa da zai iya gane gaskiya da ita, zai kuma iya gane ƙarya da ita. Kamar yadda Annabi Musa alayhi salam ya ba wa Fir'auna ansa yayin da yake tambaye shi waye Ubangijin duniya, waye mahalicci, yace rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada. Shine wanda ya ba wa kowace halitta kowane abu halittarsa, thumma hada, sannan ya shiryar da kowace halitta. Allah yana cewa allazi qaddara fa hada, khalaqa fa sawwa, allazi qaddara fa hada. Shi ya halitta, shi kuma ya kaddara komai, shi kuma ya dora kowa akan sanin abin da yake daidai da abin da kuma ba daidai ba. shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Nawas ibn Sam'an da Imam Muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, laifi shine abin da yayi maka kaikai a zuciyarka kuma baka san mutane su gani. Wato shi ta kanta zuciya da Ubangiji subhanahu wataala ya halicci mutum da ita takan nuna masa abu in daidai ne, sauraka zai ji kaikai akan abin da ba daidai ba, kuma ba zai so mutane su gan shi a nan ba. A nan kasar wani mawaƙi yana cewa kowa bata ya sani kuma kowa gyara ya sani. Wannan magana tashi duk da shi yana faɗar ta bai san daga ina take ba, yana faɗar ta ne bil ba'ithil fitra, fitrar da Allah ya halicce shi da ita ta masa wahayin wannan maganar, kuma ta daidai take, kowa yayi daidai zai san yayi daidai, abin da ya bata kuma zai san cewa ya bata. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya halicci bayinsa akan wannan fitra ta su san gaskiya, su gaskata ta, su san ƙarya, su kuma ƙaryata ta. Ubangiji subhanahu wataala yayi dan adam da sanin abin da yake akwai ya gaskata shi, abin da kuma babu ya ƙaryata shi, abin da yake mai amfani ya nutsu da shi, abin da baya da amfani kuma ya ji baya san sa. Wannan ita ce asalin halittar da Allah ya yi wa dan adam. Saboda Ubangiji subhanahu wataala yayi dan adam akan miƙaƙƙiyar hanya, daga baya ne abubuwa suke lalacewa. Gaskiya kuma Ubangiji subhanahu wataala ya sanya mata wani nuri, ya sanya mata wani haske da daga jinta zaka ga ta bambanta da ƙarya. Mu'adh ibn Jabal kamar yadda al-Hakim ya rawaito a cikin Mustadrak yana cewa inna 'ala al-haqqi nura, gaskiya tana da wani haske, akwai wani haske da zaka ta kamar yadda ƙarya tana da wani duhu. Saboda wani abin kai daga jinsa zaka fara zuciyarka za ta riga gaya maka cewa wannan akwai alamun, akwai ƙanshin gaskiya a ciki. Don haka abin da yake wajibi akan dan adam shine har kullun yayi ya rika tunani akan irin martaba da daraja da gaskiya take da ita, ya kuma irin rika tunani akan irin muni da ƙarya take da shi, ya tuna cewa ya rika tuna girman Allah subhanahu wataala, ya rika tuna cewa Allah subhanahu wataala shine Ubangijin halittu duka, kuma Allah subhanahu wataala yana son mai gaskiya, kuma yana son gaskiya, yana son masu gaskiya, yana son, yana kuma taimakawa masu gaskiya a duk inda suke, Allah yana taimaka musu. Kuma mai gaskiya shi yake samun ya cancanci rahamar Ubangiji, ya cancanci kusancin Ubangiji, ya cancanci taimakon Ubangiji subhanahu wataala, sana a duniya ya zama cikin waɗanda suke al-muqarrami, waɗanda Ubangiji subhanahu wataala zai kusanto da su zuwa gare shi. Saboda haka zai samu kikkiawar wato makoma a nan duniya, kuma zai samu kikkiawar makoma a lahira. Sannan ya rika tuna cewa ƙarya wani abu ne da Allah baya santa, kuma duk mai ƙarya zai fuskanci fushin Allah subhanahu wataala, dukkan wata dukkan da zai gurbar barna Ubangiji subhanahu wataala zai yi fushi da shi. Sannan kuma wannan barnar ba za ta fishe shi ba a rayuwarsa ta duniya, sannan a lahira kuma zai gamu da fushin Allah, ya je haɗu da azabar da watakila tunaninsa bai taɓa kawo masa ita ba. Don haka ita wannan fitra da muke magana da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam akanta, da ita wasu abubuwa sukan zo kamar yadda wancan hadisi ya nuna, hadisan Iyad ibn Himar, wa innahum atatuhum ash-shayatin fajtalatuhum an dinihim. Saboda akwai wasu abubuwa da su bujuro wa dan adam wanda ba su ne asali tattare da shi ba, ma'ana ba da su Allah ya halicce shi ba, amma za su bujuro masa. Waɗannan abubuwan suka bujuro masa su za su hana shi ya ƙi gaskiya ko ya faɗa da gaskiya, a gaya masa gaskiya ya musunta, ba dan ba ta gaskiya ba sai don waɗannan dalilan da suka zo suka same shi har suka yi tasiri akan zuciyarsa, har ma ya fito yana nuna bai yarda da gaskiya ba yayin da ake gaya masa ita ko yake faɗa da ita. Waɗannan su ne wato abubuwan da suke hana mutum karɓar gaskiya, wanda su ne za mu tattauna wasu daga cikinsu, saboda abubuwan na da yawa, sai dai mu ambaci waɗanda suka fi zama mafi bayyana, mafi shahara, mafi tasiri ga ɗan adam wajen faɗa da gaskiya. Abu na farko jahilci, wato mutum ya jahilci abinda ake gaya masa, ya jahilci gaskiyar da take ga ake faɗa masa, in ya jahilci hakikanin abin da ake gaya masa amfanin sa, ko ya jahilci mummunan sakamako na abin da ake kiransa zuwa gare shi, na abin da ake kokarin hana shi, to takila wannan zai iya sa shi yaki gaskiya. Ubangiji subhanahu wataala yana cewa bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmi wa lamma yatihim ta'wilu, ce Allah ce ba haka bane, sun dai karyata abin da basu kewaye da sanin sa ba, wato abin da basu san shi sosai ba. Lam yuhitu bi'ilmihi, ko da sun ma taba ji sama sama suka ji amma basu san shi ba, kuma har zuwa lokacin da ake gaya musu shi basu ganin, basu ga dahir din, basu ga hakikanin abin ba, to shi yasa sai suke karyatawa. Allah ce to haka waɗanda suka gabace suka zalika kazzaba allazina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin, haka nan ubangiji yana cewa qala allazina kafaru lilladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi fasayquluna hadha ifkun qadim, Allah ce waɗanda suka kafirta suna gaya mu'minai, waɗanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi imani da Al-Qur'ani da abinda Annabi ya zo da shi, suna cewa law kana khayran, da abinda da ya zo da shi alkhairi ne, ma sabaquna ilayhi, waɗanda ba za su riga mu karba ba, wato wannan ya nuna ba alkhairi bane, don haka shi yasa muka ki karba. Allah ce wa idh lam yahtadu bihi, to tunda suka kasa ganewa, fa sayquluna hadha ifkun qadim, to za su ce wannan daddiyar ƙarya ce, ƙarya ce daddiya da aka dade ana yi. Kaga ubangiji subhanahu wataala sai ya bayyana dalilin da yasa za su ki karba, shine rashin fahimtar abin da basu yi ba, wa idh lam yahtadu bi, basu fahince shi ba, basu gane shi ba, sun jahilce shi. Shi yasa da aka tambayi Sufyan ibn Uyayna, aka cewa da shi Larabawa suna cewa kullu insanin aduwwu ma jahil, duk dan adam yana adawa da abin da bai sani ba, da abin da ya jahilta. Sai ya ce da su hadha fi kitabillah, ai wannan magana a cikin littafin Allah take, dan adam yana fada yana adawa da abin da bai sani ba, ya jahilta. Sai aka ce da shi ayin a ina a littafin Allah, sai ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi, sun karyata abin da basu kai ga sanin sa ba, sun kasa ganewa ko basu fahimce shi ba, saboda suka karyata. Haka nan Al-Husayn ibn al-Fadl, wanda daga cikin magabata shi ma yake cewa fadan mutane da suke cewa man jahila shay'an aada, duk wanda ya jahilci abu zai yi gaba, zai yi fada da abin, yace wannan akwai shi a suguri biyu a Al-Qur'ani, ya karanto waɗannan ayoyi bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi wa idh lam yahtadu bihi fasayquluna hadha ifkun qadim. ابن القيم رحمه الله تعالى اشكل التافن ساعة هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى التافن دير متاد من أنسى وسو تنبيوه وسو شبهوه ليهود النصارى اشكي يا أمبتي وسو أبو بوا دسكي هنا متاني كربرغسكيا يتي سنة ديوة دقا تيكي سيتي دقا تيكي أقوي جاهلتي سيفارة فالر جاهلتي يتي كما دداما daga cikin mutane jahilci nan shi yake hana su karbar gaskiya. Yace wa hadha sabab huwa al-ghalibu ala akthar an-nufus, yawancin mutane abin da yake hana su karbar gaskiya shine al-jahl. Yace fa inna man jahila shay'an aada huwa aada ahlihi, duk wanda ya jahilci abu to zai yi gaba da abin, kuma zai yi gaba da masu abin. Shi yasa Ibn Taymiyyah malamin sa alaihi rahmatullah yake cewa sautari gaskiya ta kambace tsakanin jahilai, wato gaskiya in ta shigo cikin jahilai sai ta bace su kasa ganin ta. Saboda jahilci babban abu ne wajen tokare mutum da hana shi gane gaskiya. Shi yasa Al-Qur'ani ya cika da bayanin wannan dangane da waɗanda suka kasa gane gaskiya. Bal aktharuhum la ya'lamu qalilan ma yu'minu, bal aktharuhum la ya'lamu, da yawan su ba su sani bane, wato da sun sani da ba za su yi, da ba za su yi abinda suke yi ba, ko ba za su yarda da abinda suke yi, da suke fada ba, ake fada musu ba. Abu na biyu daga cikin abubuwan da suke hana mutum karbar gaskiya shine wanda yake makaryaci, ko wanda yake kan barna ko kan ƙarya, ya rika da'awar kan gaskiya yake, ya rika jin cewa shi kan gaskiya yake. Wannan jin da cewa yana kan gaskiya sai ya tokare shi, ya katange shi, ya kasa ganin gaskiyar. saboda yana ganin abin da yake kai gaskiya ne, don haka ba zai taba yarda da abin da shine gaskiyar ba, ba zai taba itirafi da wannan ba. Wannan kuma wannan shine mafi cutar da ta kama Yahudu da Nasara har ta kai su ga bacewa. Suka ki gaskiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da ita, domin suna ganin cewa su ne masu gaskiya, abinda suke kai shine gaskiya, kuma abinda suke kai shine zai kai su ga samun rahmar Allah, kai wanda ma duk baya kan tafarkin su ba zai samu rahmar Allah ba. Wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Suka ce babu wanda zai shiga aljanna ma, babu yadda za a yi wani ya shiga aljanna sai wanda yake bai yahudi, waɗannan yahudawa kenan. Nasara suka ce su ma babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake nasara. Yahudawa suka ce nahnu abna'ullah, ce wa qalat alyahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u qul falima yu'adhibukum bi dhurubikum. Yahuda suka ce mu ne ƴaƴan Allah, nasara ma suka faɗi haka, suka ce mu ne ƴaƴan Allah ko mu ne masoyansa. To jin wannan shi yasa suka rika ganin cewa abinda suke kai gaskiya ne, shi yasa suka rika faɗa da gaskiya, har ta kai suna ganin ranar lahira abinda Allah ya tanada a can na ni'imarsa na aljanna su tasu ce su kadai, banda su babu wanda zai samu wannan. Allah ya musu raddi ya ce qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin. In kuna ganin cewa lahira wato aljanna da abinda Allah ya tanada a can aljanna naku ne ku kadai banda sauran mutane, to ku yi burin ku mutu, tunda ai za ku so ku samu aljanna. In kun mutu aljanna za ku tafi, to ku so ku mutu mana inda gaske kuke. Allah ya karyata su ya ce ba za su yadda su yi wannan ba. La tajidannahum ahrasan nasi ala haya. To wannan cutar ko kuma wannan sababin shine abinda yake hana da yawa daga cikin masu yin bid'a da masu rike bid'a da masu rayuwa akan bid'a su bar bid'a su rike sunna, su bar san zuciya, wato jin cewa ai abinda suke yi addini ne, kuma abinda suke yi zai kai su ga Allah, zai sa su samu rahmar Allah, Allah ya so su, kuma waɗanda ba sa yin wannan su ne ba sa san Allah, su ne ba sa san manzon Allah. To kaga ba yadda za a yi su su yadda su bar abinda suke yi, saboda mai saboda suna ganin cewa wannan shi ne gaskiya, wannan jin da suke yi shi yake tokare musu zuciya su kasa gane gaskiya. Khawarij na farko, yan bid'a na farko, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa yan bid'a na farko wanda su ne khawarij, ai farkon abinda ya halakar da su kenan, yadda suka ɗauka cewa su suke rike da musulunci, saboda haka dukkan sauran sahabbai da waɗanda suke tare da su na ɓangaren Ali ibn Abi Talib da waɗanda suke ɓangaren Muawiya, wato rundunonin mutanen Iraq da rundunonin mutanen Sham, dukkaninsu ɓatattu ne ba akan gaskiya suke ba, har ma ta kai suka hukunta cewa su kafirai ne. To kaga wannan shi yasa har suka halatta jininsu, da haka ba su bar abin da suke kai ba, domin suna ganin cewa wannan shi ne gaskiya. To haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa da yawa daga cikin 'yan bid'a da waɗanda suka ɓace suna ganin cewa su ne ahlul tahqiqi, su ne ahlul lahi, su ne ahlin Allah, wannan jin da suke yi shi ya zama ya yi musu shamaki. Al-Hafiz al-Zahabi, wanda ɗaya daga cikin manyan malaman tarihi kuma ɗaya cikin manyan almajiran Ibn Taymiyyah a cikin wagegen littafin Sirr Alamin Nubala, ya zo ya bada tarihin wani da ake kira Abu Hayyan al-Tauhidi, wani mutum ne handalalle tababbe wanda da ya tashi ma bada tarjama sa, wato tarihin sa sai da ya fara masa take da al-mulhidud dhon, to wani batacce fandalalle wanda ya bar addinin musulunci amma kuma yana boyewa, yana nuna cewa shi musulmi ne, kuma shi kansa kalmar at-tauhidi din ai nisba ce zuwa ga tauhid tare da zandakar da yake tattare da ita. Abul Faraj Ibn al-Jawzi yana cewa zanadiqatul islam thalatha, zindiqai a musulunci, manyan zindiqai a musulunci guda uku ne, yace Ibn al-Rawandi da Abu Hayyan al-Tauhidi da Abu al-Ala al-Ma'arri, sai yace wa ashadduhum ala al-islam Abu Hayyan al-Tauhidi لأن ذينك الاثنين جاء صرحا شوان لازل بسعنني تكيم أكونا ابن الراواندي وانا قاورتا كان أنشي آلي كان ابن الراواندي كما فيلسوفني وانا يسكي يسفي تفريك المسلنشي أبو العلاء المعري وانا قاورتا كان مواكيني أما كما يشغى فلسفة شي ما تأباتا ما سأقوم ألوى سيكون شي أبو حيان التوحيدي سيكي جو أبو الفرج ابن الجوزي سيكي جو وأشدهم على الإسلام شي أبو حيان abu hayyan din ne yace shi yafi kowanne tsanani a cikin musulunci wato barnasa tafi tsanani tafi tsananta yace saboda su wadancan sun riga sun fito fili sun nuna kansu amma shi yana ta kumbiya kumbiya yana boye kansa har ma lakabi yake yi wa kansa da at-tauhidi shine farko da ya fara kiran ungiyar ibn tumar wanda suka zo suka yi barnasu daulatul muwahhidin sai fa shi ya fara ba su wannan sunan na muwahhidin to ibnu zahabi ya kawo labarin sa a cikin kitabaren littafin sa sai ya kawo wata maganar sa shi wani abu hayyan tauhidi shi wani zindiqin yana cewa wasu mutane sun tafi sun gama rayuwar su a cikin rudu wa zannu anna al-haqq ma'ahum suna tsammanin suke da gaskiya wa kana al-haqq wara'ahum bayan sun baro gaskiya a bayan su sai zahabi da ya kawo maganar sa sai ya ce anta hamilu liwa'ihim kai ki rike da tutar su to kai ne shugaban su to saboda haka wanda zai rika ganin cewa wanda yake kan bata amma kuma yana ganin cewa kan gaskiya yake wannan shi yana da wuyar sha'ani shi yasa suke cewa mai saban Allah wato iblis ya fi farar da dan bid'a akan mai saban Allah har shi mai saban Allah yana jin a ransa saban Allah yake ta ila ma in yayi ya koma rufe ya ta kuka ya ta neman ya za a yi daina wannan abu kaza ka wato kaga wannan akwai yuwar ya daina amma shi dan bid'a gani yake bautar Allah yake kusanci yake nema ga Allah zaka zo ka ce wa mutumin da yake bautar Allah ya bar bautar Allah ya daina har sai yuwa sai ranar da Allah subhanahu wataala ya so fitar da shi daga cikin wannan shi yasa zaka ga ahlut tajarrud su cikin maganganun suka zo tattaunawa ko akan masala ne sukan ce mazhabuna sawabun yahtamilu al-khata wa mazhabu mukhalifina khata'un yahtamilu as-sawab hayyar da mu muke cewa ita ce daidai amma ta yiwu a samu kuskure hanyar da waɗancan ko muka ce ba ita ce daidai ba ta yiwu ta zama kuskure ce ta amma ta iya samu akwai daidai a ciki saboda kaga idan akwai wannan to kaga karbar gaskiya ba za ta yi wahala ba abu na uku hasada wanda wannan shine babban dalilin da ya kai iblis alaihi la'natullah har yayi wa Allah subhanahu wataala ta waye ya fantsare ya ki biyayya ga Allah subhanahu wataala yayi wa Allah bore cewa ba zai masa biyayya ba ba kome ya kai shi ga wannan ba sai hasada ita ce ta tura shi ga wannan yayin da ya ga Allah subhanahu wataala ya karrama annabi adam alaihi salam bayan halitta sa da yayi da hannunsa ya busa masa rassa ya kuma karrama shi cewa mala'iku su yi masa sujjada wannan karramawar sama hasada ta shiga cikin zuciyar iblis ya za a yi shi ya dade tare da mala'iku yana bautar Allah amma lokaci daya a halicci wani wanda shi ba ga yadda ya zai bautawa Allah ba a yi mashi wannan takrimi a mashi wannan karramawar wannan ta sa ya ce shi ba zai yi wa ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ya mutu yana rigima da ubangijinsa har yana musu yana gaya wa Allah cewa ni na fi shi wai Allah yake gaya wa cewa ya fi Adam shi fa Allah shi ya halicce su dukan ya san da me ya halicce shi ya halicce shi da wuta ya halicce Adamu da tabo ya sani amma wai yake gaya masa cewa ni na fi shi saboda ni ka halicce ni da wuta shi kuma ka halicce shi da tabo saboda haka yace ba zai yi sujjada ba wannan hasada ta kai shi ta baro ta ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya lain akhartani ila qiyamati la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila yake gaya wa Allah ce ka ganka wannan Allah yake cewa a ra'aitaka ka ganka ke daga jin maganar ba ladabi ka ganka wannan da ka karrama shi a kaina in har ka daga min kafa ka jinkirta ni zuwa ranar alkiyama sai na fi karfin dukkan zuriyar sa sai ɗan kada sai na rinjaye su. Hasada ita ce ta kai yahudu tabaru har suka yi rigima suka yi musun annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka kafirce masa bayan sun san shi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun ce sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su yadda mutum in ya haifi da ya san dan sa ne ganshi a waje ya san kai kuma gida ya shiga gida yayi masa doyo ya san dan sa ne kama ya'rifuna abna'ahum da cewa inda fariqan minhum amma kuma sai suke oye gaskiya sun sani ba wani abu ya jawo wannan ba hasada kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama har ma gaya wa larabawa suke yi saboda su sun karanta a cikin littafansu sun karanta a cikin attaura an faɗi siffofin annabin ƙarshe da zai bayyana ga irin siffofinsa har gaya wa larabawa suke cewa tunda sun ga Laraba suna bautar gunki su kuma suna bautar Allah cewa ai akwai annabin da zai bayyana nan na ƙarshen zamani in ya bayyana za mu hada ƙarfi da shi mu yaƙe ku walamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da annabi ya zo musu wanda sun san shi wa karu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da har neman nasara suke yi ga waɗanda suke kafirta a kan su cewa annabi ya bayyana za su yi imani da shi amma da annabi ya bayyana sai suka kafirce masa ba don komai ba saboda hasada bi sabab mashtaru bihi anfusuhum an yakfuru bima anzala Allah baghyan ay hasadan an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab saboda haka suka kafirce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce tir da abinda suka fanshi kansu da shi to suka bada kansu su same shi shine su kafirce wa abinda Allah subhanahu wataala ya saukar kawai dan hasadan Allah subhanahu wataala ya saukar da falalarsa ga wanda ya ga dama cikin bayansa ce wanda kathirun min ahli alkitabi law yuridunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim suna ta burin ina ma su mai da ku kafirai bayan kun yi imani ba komai ne ba saboda hasada shi yasa Ibn al-Qayyim yake ambatar cewa min a'zamil asbab daga cikin manya-manyan sababbin da suke hana karɓar gaskiya yace al-hasad yace hasada wani abu ne wanda in yayi katutu a zuciya mai hasada ya rubi wanda zai yi wa hasada ya ganshi ya fi shi an bashi abinda ba a bashi ba an bashi ilimi an bashi shugabanci an bashi wata ɗaukaka sai ya ce sam ba zai yadda ya zama ƙarƙashinsa ba zai yadda ya bi shi ba Ibn al-Qayyim ya ce to wannan shi ya hana Iblis ya yi sujjada ga annabi Adam alaihi salam ce ba komai ya hana shi ba hasada saboda da ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗaukaka annabi Adam alayhi salam shikenan sai abin ya tsaya masa a wuya da za a yi Allah ya yi wannan karamci saboda haka ya ga kai shi gare ya kafirta da a ce ya yi kai gare shi ya kafirta saboda haka sai ya zaɓi kafirci akan ya bi Allah subhanahu wa ta'ala saboda tsabar hasada da ta cika masa zuciya Ibn al-Qayyim ya ce kuma wannan ita ce cutar da ta kama Yahudawa ta hana su yin imani can da annabi Isa alayhi salam sun sani ya ce sun sani na yaƙini sanin da babu kokonto a cikinsa cewa annabi Isa alaihi salam annabin Allah ne da ya zo musu daga Allah idan ya zo musu da hujjoji bayyananu ya zo musu da shari'a amma sai hasada ta sa suka zaɓi kafirce masa akan su yi imani da shi suka haɗu da su da malamansu da masu ibadar cikinsu da masanan cikinsu da zuharu yan gudun duniyar cikinsu da alƙalansu da sarakunansu da kowa da kowa nasu suka haɗu akan su kafircewa annabi Isa alayhi salam tare da cewa sun san gaskiya yake duk da cewa annabi Isa alayhi salam ya zo musu da hukuncen attaura ne bai zo da wata shari'ar da ta ci karo da shari'ar da suke kanta ba shari'ar annabi Musa alayhi salam bai zo da niyyar ya yaƙe su ba bai ma taɓa yaƙar su ba bai da ma ƙarfin da zai yaƙe su ya zo musu ya sauke musu wani nauyaye da wasu abubuwan da da can aka haramta musu saboda zaluncin su saboda ta'addancin su fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira. Allah ya haramta musu abubuwa da yawa saboda zaluncin su. Annabi Isa alaihi salam ya zo don ya sassauta musu wannan haramci. Wali uhilla lakum ba'da alladhi harrama alaikum, dan in halatta muku wani abu da aka riga da a bacin aka haramta muku shi. Saboda haka kaga Annabi Isa alaihi salam bai zo da wani abu da zai tashi hankalin su ba. Ya kamata ma su rungume shi hannu biyu amma duk da haka saboda tsabar hasara shi suka kafirce masa. To idan wannan ita ce mu'amalar da Yahudu suka yi wa Annabi Isa alaihi salam duk da irin yadda ya zo musu da abin da bai soke nasu ba, bai zo musu rutu shari'a ɗungurungum sabuwa ba, to iya kake zaton za su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam? Wanda ya zo musu ba daga cikin banu Isra'il ba, kuma ya zo da wata shari'a mai cin gashin kanta ta ce shari'ar musulunci, to da alqur'ani da ya zo duk ya shafe sauran duk littattafai. Baka da iko yanzu ka ce wai za ka ɗauko zabura, wai na ka dana saida wai na saida zabura. Wace zabura ga alqur'ani ya zo ka ɗauko zabura? Alqur'ani ya shafe dukkan wani littafi. Annabi ya zo da wannan, kuma ya zo cikin Laraba ba cikinsu ba, kuma ya zo ya yi ƙarfin da ya yaƙe su har ya fitar da su daga cikin gidajensu, ya kore su daga matsugunansu, ya sanya jizya a kansu. To dan bezni ba za ka yi zaton cewa waɗannan ba za su yi masa hasada su kafirce masa ba? Tabbas za su kafirce masa. Ba komai ya ja wannan ba sai hasada. Haka Larabawa, manyan Qurayshawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su, ya fito da shi daga gidan Banu Hashim, ya taso maraya yana musu kiwo suna dan sallamarsa. Bai taso a matsayin wani shugaba ba, ba ma a gidan shugabanci ba, iyayensa ba wani wanda yake ba saraki. Lokaci da Allah ya bashi annabta da ta fita kowa suka rika cewa dan me ba za a saukar da wani alqur'ani ga wani babban mutum ba sai a saukarwa. Allah munzil hadha alqur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim, a Makka ga manyan mutane nan, a Ba'if ga manyan mutane nan, sai a saukar ma da wannan. Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik, su suke raba rahmar Allah ba su suke raba ba, su suna gani ai wani ya yi kuɗi cikin su, wani bai yi kuɗi ba, wani ya samu ɗaukaka, wani ba, wani ya samu lafiya, wani ya rashin lafiya, su suke bayarwa, sun san ba su suke bayarwa ba. To dan me za su ce annabta ma su za su zaɓuwa za a bawa? Miswar ibn Makrama dan ƴar uwar Abu Jahal ne, wato Abu Jahal kamar kawunsa ne. Wata rana Miswar ibn Makrama ya ce wa kawunsa, ya Khal, kawun, ya ce shin kuna zargin Annabi ne, kuna zargin Muhammadu ne da wani abu, yasa kuke imani da shi kafin ya zo ya faɗi abin da ya faɗa? Shin kuna jifan shi, kuna tuhumar shi da wani zargi ne? Sai Abu Jahal ya ce da shi, ya kai ɗan ƴar uwata, ina rantse maka da Allah, Muhammadu mai gaskiya ne a cikin mu tun yana saurayinsa, tun yana matashinsa ake masa laƙabi da Al-Amin, yaro mai amana. Yace ba mu taɓa gwada shi da ƙarya ba ko sau ɗaya. Sai Miswar ibn Makrama yace, ya kawo, to me yasa ba ku yarda ku bi shi ba? Yace, ya kai ɗan uwana, yace ba za ka gane ba, ɗan ƴar uwata, yace ba za ka gane ba ne. Yace da mu, yana nufin Banu Makhzum da sauran Qurayshawa da Banu Hashim, su ne dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim ibn Abd Manaf ya ce, muna gasa mu da su akan martaba da daraja kowa na so ya tsaye ya wuce dan uwansa banu mahzum sune gidan Abu Jahl da banu Hashim yace muka zama kusan daidai wa daida muka yi kankan ba wani wanda yake jin yafi wani kawai kwatsam sai suka ce minna nabiyyun mu an samu annabi a cikin mu yace to yaushe kake zaton mu za mu samu wannan wanda me yake nuna maka hasada karara ya ga masa yake ta fa mata nu yare ku haza mu yaushe za mu kai ga wannan kai kawai mu saka musu cewa annabi ne to haka sai suka daki kai ba annabi bane dai dai muna nan yadda muke daidai wa daida haka al-akhnas ibn shariq a ranar badar yake jiwa abu jahl yake ce abul hakam ka gaya mu abu jahl yayi gayya an fito za a yake annabi sallallahu alaihi wasallam al-akhnas ibn shariq sai ki tambaye sa mutumin saqifa mutumin taif ne saqafi ne zai banu saqif ne ka tambaye shi ki cewa ka gaya mu kai abun ka muhammadu me gaskiya ne ko ba me gaskiya bane kaga dai yanzu daga ni sai kai ba wani da yake jin magana mu bare aje a ce an ji wata magana da ba a yadda da ita wajen bakin ka ba sai yace da shi wai hakkai canka yace wallahi inna muhammadan la sadiq na rantse da Allah muhammadin mai gaskiya ne wa ma kadhaba muhammadun qatt tunda yake bai taba ƙarya ba sai dai abinda ya faru zahabat banu qusay sune dangin annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan su sun tafi da shugabanci na liwa zahaba bani qusay bil liwa wal hijaba was siqaya wan nubuwa fa ma za yakunu li sa'ir quraish yace banu qusay duk sun sune tuta a hannun su take sune masu tsaron ka'aba sune masu raba ruwa baki sun zo hajji ko umara su suke ba su ruwa kuma sun zo sun tafi su ce su ne masu annabci to sauran quraishawa kuma fa wannan ita ce hasada saboda ka hasada tana daga cikin abin da yake hana mutum ya yarda da gaskiya koda ko ya gane gaskiya ce shi yasa al-allama abdurrahman al-muallimi abdurrahman ibn yahya al-muallimi a cikin littafin sa at-tankil ko kuma al-qa'id ila tashil al-qa'id shi da yake fadar abubuwan da suke sa mutum ya san gaskiya amma ki yadda ya fito ya ce gaskiya ce yace na hudu shi hasada ya kawo hasada ce yana ganin idan ya yadda cewa abin nan da yake da aka zo da shi gaskiya ne to kenan yanzu wannan da ya bayyana gaskiyar nan ya fi shi kenan shi da bai fade ta ba da gaskiyar ta fito in ilimi ne kenan yanzu wannan ya fi ni ilimi in ne da abin da ya fada gaskiya ne sai ta ya karaba kaga ba komai yake jawowa ba hasada sai ga cewa in ya yadda da wannan zai sa mutane su zama suna sauraron sa sai tara mabiya su shigo ina nashi mabiya to wannan sai ci gaba da fada da wannan abin da wannan gaskiyar yana ya kasa ci wannan shine yawancin abin da yake faruwa in ji muallimi tsakankanin malamai ci wani ya fadi gaskiya amma saboda ana gudun kada a yadda gaskiya ce a zama an kara masa wani wani account ɗinsa ya kara yin nauyi saboda haka sai a yake shi abu na hudu daga cikin abubuwan da suke hana mutum karɓar gaskiya girman kai hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi مثقال ذرة من كبر قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وضبط الناس النبي صلى الله عليه وسلم يكتشوى دوان دي كيلا قرقودا قوير كوميا نجير من كي أذوك يسبا زي شغاء الجنة wani mutum sai yake zaton kamar mutum yayi kwalliya shikenan ya zama mai girman kai sai ki ce rasulullahi mutum fa yana son ya ga rigarsa kyakkyawa takalminsa mai kyau wato wannan ma girman kai ne ko kuma wannan sai hana shi shiga aljanna shi ya bai fahimci bai girman kan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a Allah mai kyau ne yana son kyakkyawa yace alkibru girman kai shine baqrul haqqi take gaskiya ta ga ya masa gaskiya saboda kawai ya ga ya daina mai fadar ya take gaskiya ya yarda da ita wa gamtun nas da ulakanta mutane annabi yace wannan shine girman kan kaga wannan ya nuna cewa yana daga cikin miyagun dabi'u da girman kai ke gadarwa mutum shine kin gaskiya da take gaskiya da watsi da gaskiya idan an gaya masa kuma sanannen abu ne cewa yana daga cikin abin da ya halaka Iblis cikin cututtukan da suka yi katutu a zuciyar Iblis suka halaka shi akwai girman kai yayin da yace ba zai wa annabi adam sujjada ba Allah ya ce wa izqulna lil malaikati tasjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin lokacin da muka ce wa malaiku ku yi sujjada ga adam fasajadu duk sai suka yi sujjada illa iblis aba sai iblis shine yaki Allah ya ce wastakbara yayi girman kai wa kana min al kafirin ya zama daga cikin kafirai da girman kai da hasada dan jummai da dan juma wato tare suke ba sa rabuwa duk inda aka samu hasada za a samu girman kai duk inda aka samu girman kai za a samu hasada ba sa rabuwa shi yasa suka zama tare a tare da Iblis suka zama kuma tare da Yahudu da Nasara suka zama suna da girman kai suna da hasada shi yasa Ibn Taymiyya yake cewa shi yasa zaka samu Yahudawa yusammimuna wa yusirruna ala batilihim suna kafewa su dage akan ƙaryar da suke kai yace lima fi nufusihim min al-kibr wal hasad wal qaswa to wa ghairi zalika min al-ahwa saboda abinda ya tattara a zuciyarsu na cututtuka da girman kai da hasada da kaushin zuciya da sauran abubuwa na san zuciya kisa mai girman kai Allah yake hana shi fahimta ma kyakkyawar fahimta mai girman kai baya samu Allah ya sa sasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Allah subhanahu wa ta'ala ce zan kawar da wanda suke girman kai ba bisa gaskiya ba wannan sifa ce kashifa da gairi alhaq ta ce sifa kashifa ma'ana ba za ka samu mai girman kai ba face ba yana yin sa ba bisa gaskiya ba haka girman kan yake ce to wanda yake yin girman kai ba bisa gaskiya ba yace Allah ce zan kautar da shi daga fahimtar ayoyina Sufyan ibn Uyayna wajen fassara wannan ayar kamar yadda Ibn Jarir da Abu Ha'im ibn Abi Hatim suka rawaito tafsiransu Ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna ya fassara wannan sa'asrifu an ayati yace ma'anarsa anzi'u anhum fahm al-Qur'an zan raba su da fahimta al-Qur'ani ba su taba samun fahimta al-Qur'ani ba fa'asrifuhum an ayati kawtau da su ba su taba gane ayoyina ba shi yasa wani marar gaskiya da ya tuhumi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da girman kai Ibn Taymiyyah na an ce mai girman kai ne wani malami ya ce haba da za a yi mai girman kai fahimci al-Qur'ani da Ibn Taymiyyah ya fahimce shi gashi Allah ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haq da girman kai ba zai samu fahimtar al-Qur'ani ba yadda muka ga ya fahimce shi shi yasa ayar al-Qur'ani ta nuna mana haka duk wata hujja da zaka kawo masa ba zai gamsu ba wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha dukkan wani abu na hujja ta yankan shakku ba za ta gamsar da shi ba amma kuma da ya ga ƙarya to sai ya bita da daman in ba a karɓi gaskiya ba dole ƙarya za a karɓa ma za ba'da al-haqqi illa dalal babu wani abu tsakiya ba wani abu neutral ce shi ba nan ba shi ba nan ba ce ce ni neutral ne ni ba na nan ba na nan ƙarya ne ko dai kana gadar gaskiya ko kana da ƙarya amma ka ce kai baka nan babu shi wa ma za ba'da al-haqqi illa dalal Abu Usman an-Naisaburi yana cewa ma taraka ahadun shay'an min as-sunnah illa li kibarin fi nafsi, ba wani wanda zaka ga ya bar wani abu na sunnah sai dan wani girman kai da yake ji a ransa. Abu na biyar daga cikin abubuwan da suke hana mutum karɓar gaskiya shine bin san zuciya. Bin san zuciya, bin san zuciya mummunar cuta ce da idan ta cafki zuciya, ta kafu a zuciya, to magance ta yana da wahala, magance ta yana da wahala, kuma za ta zama tana ta hana mai wannan cutar karɓar gaskiya. Duk sanda za dose shi da gaskiya, tunkare shi da gaskiya, to zai watsi da ita. Allah subhanahu wataala ya ga wa annabin sa Daud, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil qist wa la tattabi' al hawa fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al hisab. Allah ce ya Daud, ya kai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, mu mun mayar da kai khalifa a bayan kasa. Fahkum bainan nas bil haqq, kai wa mutane hukunci da gaskiya. Wala tattabi'il hawa, kakka kuskure ka bi san zuciya, fayudulluka an sabilillah, sai badda kai daga hanyar Allah. Inda zaka bi san zuciya to zaka bar hanyar Allah. Dama ko ka kama gaskiya ko ka bi san zuciya. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, in ba su ansa maka ba to ka sani san zuciyar su, ko ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka bi san zuciyarka. To shi yasa maka ga yan bid'a ana kiransu ahlul ahwa, ma'abota bin san zuciya, domin san zuciyar shine babban abin da ya hana su karɓi gaskiya. Yayin da san zuciya yayi tsanani kamar yadda Shatibi alaihi rahmatullahi cikin littafin sa al-i'tisam, ta idan san zuciya yayi tsanani ga masu san zuciya, to babu wani abin da suke dauka da muhimmanci sai wannan san zuciyar nasu. Saboda haka babu wani abin da zaka kawo musu na gaskiya su ce maka ma za su tsaya su duba ko su yi tunani, kamar yanda mai neman gaskiya yakan yi tunani. Saboda mai san zuciyar ya riga ya mamaye su ta ko ina. Saboda haka in dai ba san zuciyar kai ma ka zo da shi ba, to ba za su gamsu da abin da kake gaya musu ba. Haka nan lokacin da ya magana cikin littafin al-i'tisam game da wasu abubuwan da suke hana mutum tuba, a ciki sai ya ce akwai san zuciya. San zuciya kan hana mutum ya tuba, domin tuba yana nufin zaka karbi shari'ar Allah, zaka bi dokokin Allah. Bin dokokin Allah kuma wani abu ne da yake da nauyi akan zuciya, saboda zuciya ta fi san abin da yake sha'awa, na sha'awa. To wannan abin da ya saba wa abin da zuciya take so ba ta bi shi ba, sai mutum ya bi abin da zuciyar shi take so. Saboda ita gaskiya tana da nauyi, ita kuma zuciya ta fi san abin da yake wanda yake na sha'awa, abin da yake na morewa kawai. Shi yasa Allah ya sanya aljanna ita ce sakamakon wanda ya kiyaye zuciyarsa. Wa man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Abu na shida, akwai daga cikin abubuwan da suke hana karɓar gaskiya, akwai san girma da san matsayi. San girma suna haka mutum ya karɓi gaskiya. Da yawa wanda yake kan ɓarna ko kan ɓata, da aka nuna masa ga gaskiya sai yake ganin in ya karɓi gaskiyar nan to zai rasa matsayinsa, zai rasa wani wata martaba da yake da ita a cikin ɗan uwansa wanda suke irin wannan barnar. Ya riga ya kai wani matsayi, ana bashi girma, to kwatsam ya fito ya ce ya janye daga kan wannan tafiyar, kaga zai rasa abin da yake kai. To wannan da dama ta hana mutane su karɓi gaskiya. Saboda haka sai a gaya masa ƙarya sai ji daɗi, amma da an gaya masa gaskiya sai ji ba daɗi. Ibn Taymiyyah yana cewa talibur ri'asa walau bil batil turdihi al kalimatu allati fiha ta'zimu wa in kanat batila wa tughdibuhu al kalimatu allati fiha dhammuhu wa in kanat haqqan. ce wanda yake makariya wanda to mai neman shugabanci koda na banza ne idan aka gaya masa kalmar da take kunshe da girmama shi koda ƙarya ce sai ta ji dadin ta idan kuma aka gaya masa kalmar da take dauke da wani abu na suka gare shi koda gaskiya ce sai ya ji dadi to da yawa daga cikin manyan mabiya manyan addinai kamar nasara da yawa daga cikin su matsayin da suka kai da yawa ya hana ya shi ya hana su dawo su karbi gaskiya hakar waɗanda suka yi nisa a cikin harkar bid'a suka zama oganni a cikin ta jin matsayin wannan shi yake hana su dawo tunda yayi nisa yayi gidaje yayi motoci yayi mabiya ba abin da yake a rayuwar sa kwance yake komai da cin sa da shan sa ana masa noma ana masa yaushe kuma duk saboda wannan bid'a ya fito ya ce shi yau ya daina ayyana shikenan ibnul qayyim a cikin hidayatul hayara yake cewa da yawa daga cikin nasara da yayi muqabala da su yace abinda suke ga masa kenan yace ya samu wani daga cikin su ya rubuta masa irin barnar da suke kai da irin tafarkin da suke kai ba mai kyau bane sai yace ce masa sai suke ce masa da mun shiga musulunci in muka shiga musulunci to sai mu zama mu ma ƴan ƙananan musulmi to ba za mu zama manya ba ba wanda zai damu da mu ce amma kuma anan sai yadda muka yi da mabiyan mu abinda muka faɗa shi za su yi da dukiyar su shi za su yi da matsayin su za su yi da game da matan su da komai da ƴaƴan su duk a hannun mu suke me hana fir'auna da mutanansa sai annabi Musa alaihi salam ai jin cewa annabi Musa ya zo ne waye kore su daga garin su yuridu an yukhrijakum min ardikum ya zo ne ya fitar da ku ma'ana wa takuna lahumul kibriya'u fil ard wa takuna lakumul kibriya'u fil ard wa ma nahnu wa ma nahnu lakuma bimu'minin wa takun zo mu yadda da ku ku zama ku ne manya mu mu dawo mabiyan ku ba za mu yi imani da ku ba haka suka cewa annabi Musa da sauraka yana ganin annabi Musa a ƙasarsa yake shi a sama yake yana alfahari da mulkinsa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun la yakadu yubin ku dube shi ku dube ni waye ya kamata ku girmama ku bi to wannan yana cikin abin da ya hana su bin gaskiya Ibnul Qayyim a cikin Hidayatul Abinan Hayara yake cewa yayi munazara yayi muqabala da yawancin su yace wata rana yayi da wani shi da shi ba kowa tare da su har mutumin nan ya kai shi kwano ya kai shi bango zauna ba abinda zai iya faɗa sai yace da shi me zai hana ka karɓi gaskiya yanzu kai imani sai yace Ibnul Qayyim sai ce mun yayi yace idza qadimtu ala haula alhamir yana nufin mabiyan sa yanzu na koma wajen wadancan jakkan Ibn al-Qayyim yace wannan shi ne lafazin da yayin mun abuye ga mu ce ina koma ga wadancan jakkan ina komawa za su yi mun shimfuda inda ma dab abin nan doki na zai ko fatan doki na zai taka sai sun sa shimfuda yace kuma sun ba ni wuka da nama akan dukiyar su da matan su ba maganar da zan fada su saba mun kuma ga ni ban san ba ni da wata sana'a yace ga daga shirin ni ba ni da wata sana'a yace ni ban haddace Qur'ani ba kamar ka ban san nahawu ba ban san fiqh ba inna musulunta karshe yawo zan dinga yi kasuwa bara ba ni da wani ilimin da zan zauna mutane suna girmama ni saboda shi kuma ka ce shi ba zai musulunta ba cewa kake zaton zai yadda da haka saboda irin wannan matsayi idan aka kai shi ana da wahala sai ɗan ɗaya ku su ne suke Allah yake ba su gamnakatar abu na bakwai daga cikin abubuwan da suke hana mutum karɓar gaskiya tarin zanubai in suka yi kaka tutu a zuciya rufe ta suke idan zuciya zanubi ya rufe zuciya ta yi rauni to hankali ma sai rauni to irin wannan yana da wahala ya ma iya fahimtar gaskiyar balle ya bita annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih muslim hadisin hudhaifa nace tu'radu alfitanu ala alqulubi kalhasiri udan udan fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbayn ala abyad mithl as-safa fala tadurruhu fitna ma damat as-samawati wal ard wal akhara هو الآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه هكا النبي صلى الله عليه وسلم يصف تصفه في غدابيو زكاته غدابيو إذن فتنة فتنة تشبها فتنة تشعوى تدور تشغزوتيا أهنكلي أهنكلي سأنا متلقو أنا بكين لقو إذن متنيا wannan abun ya fidda shi daga cikin zuciyarsa sai ai mata farin sai gun ya koma ya fari yace har zuciyar ta zama zukata iri biyu ne akwai wanda zuciyarsa fara kalce kamar kamfan dutse wanda babu wata fitina da za ta iya girgiza shi matukar sama da ƙasa na tsaye ma'ana har abada wata fitina ba ta girgiza shi ba zuciyarsa fara kaltake da kuma wanda zuciyar za ta zama baka kirin zunubi ya cunkushe ta ya rufe ta ta zama kalkuzi mujakhir kamar kifaffan kofi abinda kofin da aka kifa shi tekun duniya zaka zuba kai ba zai shiga ciki ba sai dai ta zubewa kasa haka ba alkhairin da zai zo ya samu gurin shiga zunubi ya rufe shi shine abinda Allah subhanahu wataala ya kira shi da ran kalla barrana ala qulubihim ma kanu tsibun abinda suke yi suke aikatawa yayi tsatsa akan zukatansu sauka kamar farin karfe take zuciya haka in aka batta tsatsa take yi saboda ba wai lalle sai mutun ya kafirta ba ko bai kafirta ba yana musulmin sa amma zuciyar zunubi ya riga ya rufe ta Ibn Taymiyyah yake misali yake cewa kamar yadda mutun idan ya rufe idansa ya rintsa idansa baya ganin komai koda ko ba makaho bane to haka nan wanda zuciyarsa zunubi ya lullube ta shi ma ba zai ga gaskiya ba koda ba makaho bane kamar makantar kafiri ba zai ga gaskiya ba haka zunubi suna da yana da illa shi yasa ake so tun yawaita neman tu ya koma ga Allah da neman gafararsa domin kada irin wannan ta samu zuciyarsa ya zo ya kasa ga bambanci gaskiya yayin da ake cikin wani yanayi na rudani abu na takwas shine tsoro tsoro yana daga cikin abin da yake hana wasu su karbi gaskiya lokacin da Fir'auna yana zalintar Banu Isra'ila yana zalintar mutanen Masar ya zama wannan gawurtaccen azzalumin sarki kowa yana jin tsoron sa sai zamana an kasa mutane sun kasa imani da shi ce fa ba amana da Musa illa dhurriyyatun min qawmihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu lamina al-musrifin Allah ce kuma ba waɗanda suka yi imani da Musa illa dhurriyya sai ɗan matasa kaɗan daga cikin mutanen sa matasa ɗan taron ƙaradu da ka da ba su da tsoro ala khawfin saboda tsoron fir'auna kada ya azabta su da shi da jama'ar sa ala khawfin min fir'auna min an yaftinahum kada ya azabtar da su sa suka ki ibadi da shi saka tsoro yana hada wasu su karbi gaskiya quraisha abinda suka ga annabi wata magana da suke gaya masa dalilin da suka hana su imani qalu lan nattabi' al-hudaa ila minni لا 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 وقالوا إن نتبعك الهدى إن نتبع الهدى نتخطف معك نتخطف من أرجنا سكتي إمك بشريعة تعرض كي تظهر في مؤك سموته تصور الله ربا سيما نتعرض لنجي سيكيم ومن أجل صورا كدا أعزو أي من نتعرض لنجي أربا مدك سمو شيصا وضام بيك بقى هرق العظيم الروم شغب الروماوة yayin da ya san ingancin annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ya zauna da Abu Sufyan ya masa tambayoyi, kuma Abu Sufyan ya bashi tambayoyi, karshe ya gane cewa duk sifofin da Abu Sufyan ya gaya masa sifofi ne na annabin gaskiya. To sai yake so yayi imani, amma sai yake so bare ya gwada yaga zai fita lafiya, sai shi shugaba ne. Sai ya kirawo manyan shugabannin Rumawa zuwa fadarsa, ya sa aka rufe kofofi, sannan sai ya fito wajen su, sai ya ce da su, ya kutaren Rumawa, shin kuna buƙatar samun babbar rabo, kuna buƙatar shiriya, kuna buƙatar abinda zai yi mulkin ku ya dore ya tabbata, to in kuna son haka ku bi wannan annabi. Sai ya gaya musu haka, su bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Nan da nan sai suka firgita, suka bazama, suka yi wajen kofa, suna kokarin yadda za su fita, suka samu da an rufe kofofi ba gurin fita. Sai da ya ga yadda suka irin bazama, suka firgita da wannan magana tashi, sai ya kira su ya ce ku dawo. Aini magana da kujin na faɗa ne, dan gane ƙarfin imaninku. To kuma na gane kuna da ƙarfin imani, ba ku ba addininku ba. Sai suka faɗi suka yi masa sujjada. Haka kaga tsoron wani abu ya faru gare shi, shi yasa ya janye maganar imanin. Amma da gaske yake ya gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake faɗa. Shi yasa Ibn al-Qayyim da ya zano abubuwan da suke hana karɓar gaskiya, ya ce daga ciki akwai tsoro yana hana shi ma mutane su karɓi gaskiya. Abu na tara, wato makauniyar biyayya. Makauniyar biyayya, an ce makauniyar biyayya, ka bi abinda baka san hujja ba, baka san dalili ba, kai dai kawai ka tashi, ko dai al'ada ce ka tashi kaga ana yi, mutanenka suna yi, ka tashi kaga manya suna yi, kaga shehunai suna yi, kaga waye yana yi, kawai shikenan hujjar ka ita ce wannan. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake hana wasu su karɓi gaskiya. Allah subhanahu wataala cikin dalilan da ya bayyana na bijirewar mushrikai su karɓi gaskiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, akwai wannan cewa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Idan ka ce da su ku bi abinda Allah ya saukar, sai su ce ittabi'u ma alfayna aba'ana, mun fa za mu bi abinda muka samu iyayenmu ne akai. Allah ce to koda iyayen nasu ba sa fahimtar komai, kuma ba sa shiriya, ba shiryayyu ba ne, sai su bi su haka. A wani wurin Allah ya ce idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana ash-shaytanu yad'uhum ila adhabi as-sa'ir. Allah ya ce idan aka ce su bi abinda Allah ya saukar, su ce a'a mu za mu bi abinda muka samu iyayenmu akai. Allah ya ce koda kuwa shaytan ne yake kiransu zuwa ga azabar wuta, sai su bi su. Yace bal qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun, mun samu iyayenmu akan wannan addini, saboda haka mu ma shi za mu bi. To ne tace makauniyar biyayya, saboda haka abinda mutum ya saba da shi ya tashi a cikinsa, aqida ce, wata ɗabi'a ce, wani hali ne, wani abu ne, ko mummunansa, sai kaga ya hana shi ya karɓi gaskiya, ba ma zai yi tunaninta ba, ballantana ya bincike ta, ballantana ya karɓe ta, saboda ya tashi ya ga ana wannan, yana jin kawai wannan shine daidai. Allah subhanahu wataala ya bamu labarin sarauniyar Saba'i. Sarauniyar Saba suka yi zamani ɗaya da Annabi Sulaiman, wanda wasu littafai ake cewa ta ita Bilqis. Allah ya ga ya nuna mana cewa mace ce mai hankali, mai tunani, wanda duk ya karanta kissar ta da Annabi Sulaiman zai gane mace ce mai hankali. In ko kula cikin tattaunawar da ta yi da ƴan fadawan, ta tafi su hankali, su a gurinsu suna ganin za a iya fitowa a yaƙi da Annabi Sulaiman, amma ita sai ta nuna musu ba zai yiwu ba. Ta nahnu ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri madha ta'muri. Suka ce mata mu fakin ga muna da ƙarfi fa, muna da tsananin yaƙi, saboda ka in cewa kika yi mu yaƙi, za mu yaƙi Annabi Sulaiman, za mu yaƙi Sulaiman, amma dai ki duba ki ga me ya kamata. Sai ta ce innal muluka idza dakhalu al-qaryata afsaduha, وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. أنا مستوى لما رنسنا كنا ما سملك ينا دو هالجسكي in muka ji tunkare mu zan tunkare su da yaki suka ci mu da yaki to gaba ɗaya duk wani abin da kuka sani na ku sai sun raba ku da shi kasar nan ta ku sai sun ruga sun rusata ace haka suke yi wa kazalika wannan dabi'ar su ce kar ku zata cewa shi ba zai muku haka ba cewa inni mursilatun ilayhi bi hadiyatin fanadiratun bima yarjul mursal zan dai aika kyauta in annabin Allah ne da yi gaske zan gane in kuma annabi bane zan gane kaga wannan yana nuna cewa ba cici mai hankali lokacin da wanda aka je aka dauko gadanta na sarauta aka kawo Annabi Sulaiman alaihi salam aka aje da ta shigo kila a haka za arshuki haka gadanki yake qalat ka annahu kai ka ce shi kun ga bata ce shi bane bata ce ba shi bane ita dai ta ga irin doguwar tafiyar da ta yi kafin ta zo nan kuma ta ga cikin kankan lokaci a ce gagaranta ya riga ta zuwa ta ina aka zo da shi to amma kuma za ta iya ta gan shi sai ta ce ka annahu kaga ta bar kofa a bude in shi ne bata ce ba shi bane in ba shi bane bata ce shi bane annabi Sulaiman sai ya ce wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin ce ta je amma dai mu aka fara ba mu ilimi kafin a bata kuma mu musulmi ne ita ba musulma ba ce wasaddaha wannan shine mawdu'i shahid wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin ce abinda take bautawa ba Allah ba shi ya hana ta gane gaskiya innaha saboda ita ta kasance daga cikin mutanen da suke kafirai ma'ana ta taso cikin kafirai ta taso cikin aqida mara kyau wannan shi ya hana ta gane gaskiya duk da kuwa ga irin hankali da tunani da Allah ya bata saboda haka wani lokaci irin wannan makauniyar biyayyar da mutum zai tashi ya samu kansa cikin wani abu yana tsammanin shine gaskiya ita tafiya akai ba tare da ya taba tubar wanda yake gaya masa cewa mai hujjar sa ba to wannan yana daga cikin abin da yake tokare mutane su kasa bin gaskiya abu na goma ina so in gaggawa saboda na ga lokaci abu na goma ki hana mutane karɓar gaskiya akwai kafaratul batil wato kasratu ahli al batil a ga masu wanda suke kan wani abu na ƙarya a gan su da yawa waɗancan kuma a gan su kaɗan ce kai ina ya za a yi ya za a ce ƙarya ne kuma wannan mutanen da yawa suna kai ai ba zai yi ba a ce abin nan ba gaskiya ba ne kuma mutane da yawa saba ba haka suke ba Allah kuma ba wannan ya sa mizani ba fa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun inda a ce yawa ake dubawa to ba za a yi musulunci ba yanzu musulmi su ne kaɗan a duniya ba akwai addinan da suka fi su yawa gidan sun ce sun fi su yawa a duniya to kaga wannan sai ya zama shi ne ma'auni ba shi ne ma'auni ba saboda haka abin da yake ma'auni shi ne hujja shi ne dalili shi ne a gamsar da kai da hujja da dalili shi ne ma'auni saboda haka illa ba ita ce alamar rashin gaskiya ba bal ma wani lokaci gaskiyar ta fi kasancewa cikin kalili fa qalilan ma yu'minu wala tajidu aktharahum shakirin wa qalilun min ibadiy ash-shakur yan kadan dinnan su Allah yake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa bada al-islam ghariban fa sayaudu ghariban kama bada fa quba lil ghuraba musulunci ya fara bako zai koma bako kamar yadda ya fara saboda haka Allah annabi ce madalla ko aljanna ta tabbata ga waɗanda suke baki saboda haka alamar karanta karashin yawa ko yawa ba ita ce alama ba hujja ita ce alama dalili shine alama to wani lokaci yawan waɗanda suke kan barna yakan hana wasu su bar abin da suke kai na barna su dawo cikin gaskiya domin suna ganin masu wannan abin da ɗan kaɗan ne waɗannan guda abubuwa guda goma tilka asharatun kamila ba wai dan su kai nan ba amma dai waɗannan suna daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda suke hana mutane su bi gaskiya na ɗaya jahilci na biyu makaryaci ya rika ganin akan gaskiya yake, na uku hasada, na hudu girman kai, na biyar bin san zuciya, na shida san girma da shugabanci, na bakwai yawan tarin zunubi, na takwas tsoro, na tara makauliyar biyayya, na goma yawan mabarnata. Allah ka sa mu dace, Ubangiji ka rura mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta, rura mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sai a karanta kila koda ba su daidai da abinda aka tattauna ba. Tambaya ta daya yake cewa menene hukuncin wanda ke cewa shi wato yana bin kowa sallah, ko da dan bid'a ko dan shi'a? Tambaya ta daya kenan. Sannan kuma hukuncin wanda ke karanta tsakiyar sura ko karshenta, wai yance bai dace mutum ya karanta tsakiyar sura ko karshenta wato a sallar farilla ba, menene gaskiyar wannan zancen? To wannan kuma matsala ce wadda ta shafi al'umma gabaki daya, yake kira malam ayi addu'a ta musamman ga abin da ke faruwa a jihar Zamfara na kashe musulmai ba gaira ba dalili, kuma da kira ga gwamnati lalle ta tashi tsaye akan wannan al'amari. Sa'annan kuma yana bukatar addu'a, sai takarda ta ƙarshe yake cewa ta wace siga ce ake begen manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ake yin begen? Wannan su ne tambayoyin da muke da su. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri, jazakumullahu khair.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. تنبير فرقو مما قال أكن شي زي بقوة سلة كودة لنبدأني كودة لنشيئني إتسلة قائدة البن ونسلة قائدة جبودة داء من صحة سلاته صحت إمامته وند سلة ستاء إنغانتا توليمان شنسماء إنغانتا wanda sallar sa shi a karan kansa bata inganta ba, to kai ta za ka bi shi kuma ta inganta. Dan bid'a ba a ce ka abi dan bid'a sallah ba, bid'a iri biyu ce. Akwai bid'ar da mutum yake ba tafiyar da shi daga musulunci ba, akwai bid'ar kuma da mutum zai tafiyar da shi daga musulunci. Yanzu kaga wanda zai zo yana cewa kowa Allah ne, komai Allah ne, ko ya zagi Allah, ko ya ce wani Allah ne, kaga wannan ko ka ki ko ka so kafiri ne. In ka bi shi sallah ka bi banza, ba ka samu kai sallah. So kaga wannan bid'a ce, domin wani abu ne da ba a san shi a musulunci bai zo da shi, amma kuma kafirci ne, ya fi kafircin Yahuda da Nasara. Saboda haka in bid'a ba ta kai ga fidda mutum daga musulunci ba, ba a barin sallar jam'i ko sallar juma'a saboda wannan. A zama a unguwarku babu mai jan sallah sai mai yin wasu ƴan bid'o'insa wanda ba su kai shi ga fita daga musulunci ba, to baka cewa baka zuwa sallah saboda shi yake liman, tunda baka iya cire shi ka kawo wani, to ba za ka ba sallar jami'i ba, sai ka bi shi sallah. Matukar dai ya iya sallar, sai dai in kaga kuma cewa sallar ce bai iya ba, to batun shi'a sallar su, inda shi'ar ka gani, to shi'a sallar su ba irin tabu bace. Saboda kaga ba yana aika bi shi sallah ka ce ka bi shi sallah, ka dai bi shi wani abu da ba sallah. Cewa ba a karanta tsakiya ko ƙarshen wato sura a cikin sallar farilla, wannan ba haka bane. Alqur'ani abinda yace faqra u ma taysara min alqur'an, wannan kuma am ne, ya kunshi duka salloli, ba a ware cewa kawai a sallar farilla ba. Abinda dai aka fi sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam galibi yakan yi sallah da sura cikakkiya, wannan galibi kenan. Saboda haka amma ba ce akai ba, in an yi ba ta yi ba ko ba a yi,
an gane akwai bambanci tsakanin kace ba a yi da kuma tsakanin kace abin da yafi zama sunna cikakkiya. Saboda haka watakila shi wanda ya ji wata magana ce ta wani malami kamar Ibn al-Qayyim ya faɗi wannan a cikin Zadul Ma'ad, amma ba cewa yayi ba a yi ba, cewa yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karanta cikakkiyar sura akan ya karanta wani yanki na sura. Wannan shi ne abin da ya faɗa, amma ba cewa ba a yi ba. Sai maganar begen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ya ake begen Annabi, babban abin da za ka yi ka yi begen Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne ka yi masa biyayya, ka bi sunnarsa. Kuma babu abin da za ka faɗa na yabo da ya kai ka ce da shi Abdullahi wa Rasulullah, wannan shi fi komai duk wani abin da za ka faɗa baya yake ga wannan. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وانا شيفا لا دكانسا يتي كبكو كزوزو تاني إلين يد النصارى سكي وإيسى بن مريم أنا كبكو تيزا قباني وتسفى كون حقين الله النبي يتي كبكو يوانا إنما أنا عبد الله النبي يتي ني باوان الله فقولوا da haka ku ce wannan umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai mai son kai bege ka ji abin da Annabi ya ce da kai, fa qulu abdullahi wa rasuluhu, bawan Allah manzansa, babu wani matsayi da ya kai wannan a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ma shi Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana sallolin mu biyar da muke yi na sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me muke fara a cikin tahiyya? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu, ko kana ƙara wani abu baya ga wannan? To wannan shine mafi kululuwa, shi yasa Allah subhanahu wataala da wannan yayi tai masa ya kirari da ubudiyya, wato zaman tuwa sabawan Allah. Ba Allah subhanahu wataala ce kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi subhana alladhi asra bi abdihi wa annahu lamma qama abdullahi yadullah. Haka babu wani abin da zaka faɗa ya wuce wannan. In kuma ka wuce ka ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata sifa ta Ubangiji, to kai da shine ranar gobe kiyama. Sai maganar mutanen Zamfara, wanda kusan dukkan musulmi a ko ina suke suna addu'a wannan abu da yake faruwa, Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen sa. Kuma abu ne sananne, babu wata gwamnati da za ta so tashin hankali. Duk wata gwamnati da kaga ana tashin hankali, wato yaƙi-cin yawa ba da tana so ba, sai don wasu dalilai, watakila kai ka sani, watakila ba ka san su ba. Amma babu wata gwamnati kowace iri ce, ko mai son gaskiya ko mara son gaskiya, da take son tashin hankali. Saboda ai zaman mutane lafiya shi zai ba su dama su yi mulkin. Idan ka ce babu zaman lafiya, su ba mulkin ba daɗi zai musu ba. Saboda haka mu yi ta'addu'a Ubangiji subhanahu wataala ya ba su ikon gano kan matsalar daga ina take, kuma ya ba su ikon yin maganinta. Allah kawo mana sauki.
To ɗanwa, abu na ƙarshe shine godiya da shi mai masaukin baki limamin wannan masallaci a Sheikh Idris Shuaib, wanda zai gabatar a madadin jagoran wannan cibiya da kuma mambobinsa. Allah shiga tumana.